bangaren kwallon kafa da neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar Russia a jiya a yankin nahiyar Turai. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Croatia ta korara kwallaye har guda 4-1 a ragar Greek, sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Northern Ireland ta sha kashi a hannun Sweden da kwallo ɗaya ne ban haushi. A yau kuma za a ci gaba da karawa, inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Sweden za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Italy da misalin karfe 9. Saura kwata na daga agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad, kungiyar kwallon kafa ta kasar Honduras ko za su morarci kungiyar kwallon kafa ta kasar Australia ne da misalin karfe 11 na daga agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. Har ila yau a bangaren wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, idan muka dawo yankin Afirka, a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar Afirka ta Kudu za su karbi wakilcin kasar Senegal da misalin karfe 6 na yamma. Algeria kuwa a kasar Algeria za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ne na Najeriya da misalin karfe 8 na da rabi na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad. A sauran wasannin kuwa kasar Zambia ne za su karbi wakilcin kasar Kamaru, sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Gabon su fafata da Mali. Kasar Ivory kuwa za su fafata da kasar Morocco ne, su je Tunisia su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Libya. RD Congo za su morarci kungiyar kwallon kafa ta Guinea. A wasannin da aka buga na neman sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Singapore ta sha kashi a hannun Libya da kwallo ɗaya mai kyau. Hong Kong ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Bahrain da kwallo biyu da nema. Armenia ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Belarus da kwallo 4-1, yayin da kasar Finland ta lallasa Estonia da kwallo 3 da nema. Iran a gida ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Panama da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Romania ta doke Turkiya da kwallo 2 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Luxembourg ta samu nasara kan Hungary da kwallo 2-1. Scotland ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Netherlands da kwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a kara a sauran wasannin na sada zumunci, inda kungiyar kwallon kafa daga South Korea za su fafata da Colombia, China suna tare da Serbia, sai Japan da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil. Georgia suna za su barci gumi da Cyprus ne, kungiyar kwallon kafa ta Ukraine za su fafata da Slovakia. Belgium za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Mexico. Poland suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay. Portugal za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Saudi Arabia. Wasan da zai dau hankali za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta England da kungiyar kwallon kafa ta Germany. France na tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Wales za a fafata wasannin ne tun daga misalin karfe 12 na rana har zuwa karfe 9 na dare a gobar Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad. A bangaren labarun kungiyoyin kwallon kafa na duniya kuwa, a yau za mu leka ne kasar Jamus, inda kungiyar kwallon kafa ta bayamu ne na kasar Jamus ta ce a yanzu haka ta baza komarta na ganin ta samu dan wasan da zai mai gurbin shahararren dan wasan tsakiyanta nan Frank Ribery dan shekara 34 da haihuwa, wanda ya kwantirakinsa zai kare a kungiyar ta bayamu da a ƙarshen kakan wasan mara kungiyar ta ce. Amma yanzu haka hankalinta ya karkata kan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar ta Paris Saint-Germain na kasar Faransa, wato Julien Draxler. Mujallar jaridar nan ta France Football ta rawaito cewa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich din za tana yunkurin sayan dan wasan a ƙarshen kakan wasan bana, wanda zai zamo dab da lokacin kwantirakin Ribery ya kammala a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. A farkon kakan shekarar nan ne dai aka yi raɗe-raɗin cewa kungiyar ta Bayern Munich tana zaurin Draxler da kungiyar kwallon kafa ta PSG, sai dai a lokacin tamusa ta wannan raɗe-raɗi da ake yi, abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.